الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau juma'a 10 ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya yi daidai da 27 ga watan 2 shekara ta 2026 wannan shine majalisi na 10 a cikin majalis dinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara a wannan wata mai albarka kafin ɗorawa daga inda muka tsaya wannan yana tambaya cewa kasantuwar kwanakin watan azumi sun tafi menene abin da ya fi kamata mutum ya mai da hankali a kai a cikin ibada a waɗannan kwanakin ayyukan da ake yi na ibada a watan Ramadan duk wani abu na ibada da zai kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda ana da buƙatar mutum ya lizimce shi kowane irin aiki ne indai aikin alkhairi ne aiki ne na ibada wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah to yin shi ba daidai yake da yin shi a wasu lokuta waɗanda ba watan Ramadan ba da aka lizimtar ayyukan alkhairi a watan Ramadan aiki abu ne wanda yake ake buƙatar shi ga kowa da kowa amma muhimman ayyuka waɗanda magabata suke mai da hankali a kai idan watan Ramadan ya zo ayyuka ne wanda suka kunshi bayan azumi da ake yi suna mai da hankali a kan sallah salloli na dare da salloli na nafila musamman na dare to suna mai da hankali a kan waɗannan ayyukan shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan sallar dare musamman a watan Ramadan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya yi qiyamul layli a watan Ramadan ya yi dan Allah ya yi kuma dan neman lada a wurin Allah yana mai imani da Allah to Allah zai gafarta mai dukkanin zunuban shi da suka gabata da haka suke mai da hankali a kan sallah musamman salloli na dare a salloli na dare manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya tsaya tare da liman har liman ya idar da sallah gaba ɗaya sawa'un a sallar tarawih ne ko a sallar tahajjud ne ya bi liman har ya gama ya yi sallah ne sallah duka to za a rubuta mai ladan qiyamu layla ladan kamar wanda ya yi tsayuwar daren gabaki ɗayan shi daga farko har ƙarshe zai samu ladan wanda ya ƙarar da daren duka a cikin qiyamu layli matuƙar dai ya bi liman har ya idar da sallah gaba ɗaya tare da shi to wannan yana cikin abubuwan da magabata suke mai da hankali a kai a cikin kwanakin watan Ramadan abu na biyu shine karatun alƙur'ani bayan sallah suna mai da hankali a kan karatun alƙur'ani kamar yadda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah ya kasance idan Ramadan ya zo kowace rana sai mala'ika Jibril ya zo mai sun yi muraja'a alqur'ani, sai sun yi karatun alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka in ka tashi kana azumi, ko kakka bari salloli su yi maka su kubuce maka na farilla, to sannan ka biyo baya da salloli na nafila musamman na dare, sannan bayan haka ka biyo baya da karatun alqur'ani. Wanda bai haddace komai bai yi kokari ya zama a cikin watan Ramadan akwai wani abu na musamman da ya haddace na alqur'ani. Wanda ya haddace alqur'anin ya yi kokari ya ga a cikin watan Ramadan akwai wani abu da bai fahimta ba a qur'ani, yanzu ya fahimce shi, to haka mutum zai ta ƙara ma kanshi. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kanshi yana lazimtar karatun alqur'ani a watan Ramadan sama da koyaushe. Sannan abu na uku bayan abu na hudu bayan sallar azumi da sallah da karatun alqur'ani sai abin da ya shafi sadaka. Sadakar nan kuma musamman ciyar da masu azumi, musamman ciyar da masu azumi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abu Qatada radiyallahu an, manzon Allah yake cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi abincin bude baki, to wannan yana da lada daidai da wannan azumin da mutumin yayi. Sannan kuma ba za a rage ma kowa daga cikin su lada ba, ba za a ɗiba a cikin ladan mai azumin ba, ba kuma za a rage maka kai da ka ciyar da shi a ladan mai azumi cikakke ba. Da haka duk wanda ya azumi a watan Ramadan kuma ya ciyar da mai azumi a watan Ramadan, a kowace rana yana da ladan azumi guda biyu. Idan mutum uku yake ciyarwa a kullum, a kullum yana da ladan azumi hudu, gana shi gana mutum uku, to haka gwargwadon adadin waɗanda yake yi ma buɗe baki gwargwadon adadin ladan azumin da zai samu. Shi yasa akwai wanda zai yi azumin watan Ramadan kwana 30 amma azumin mutum 300 yake tashi da shi a watan, saboda ciyar da buɗe baki. Wani zai yi na kwana 30 amma kuma azumin kwana 60 zai samu cikakku, saboda kullum yana iya ciyar da mutum ɗaya, wanda wannan shine mafi ƙarancin abin da kowa zai iya yi, ya ciyar da mutum ɗaya abin da zai yi buɗe baki da shi. Sawa'un yana wani aiki ne ko yana wata sana'a ne. Na ga wani bawan Allah waccan shekarar da aka bada labarin yana yin aiki, yana yin acaba da mashin, amma kullum idan ya zo ƙarshen abin da zai tashi fasinjan da zai ɗauka na ƙarshe, to wannan kuɗin na buɗe baki da zai yi ma wani ne. Haka yake yi kullum, in ya yi aikin shi ya gama, in ya zo na ƙarshe ya ɗauka, to kuɗin ƙarshen zai sai abin da zai yi ma wani buɗe baki da shi ne. Don wannan zai iya yin haka, wanda ya fi wannan shi kuma me zai iya yi? Amma duk da haka zaka iya samun wani sai a zo a yi azumi 30 ko 29 a gama amma bai iya ciyar da ko mutum ɗaya na azumi ba. Ya tashi iya azumin shi kaɗai da yake yi shi yake samu, in ya tabbata azumin babu matsala a jiki kenan, za ta yana da iya azumi 30, saboda bai iya yin buɗe baki da ko mutum ɗaya ba a tsawon waɗannan kwanakin azumin. Ko mujarradin abincin shi da yake ci zai iya ci da wani, maza Allah ya ce ta'amul wa'idi yakfil ithnain, abincin duk abincin mutum ɗaya to zai iya isan mutum biyu. In aka zuba ma abincinka naka kai ɗaya za ka ci, to in kuka ci ku biyu zai ishe ku, to ko iya wannan za ka iya yin buɗe baki, ko da abincin san maka ake yi zuba maka ake yi kai ma a wani wuri ka ɗauko ga iya naka da aka zuba maka, za ka iya ci da wani ya zama ka ciyar da mai azumi da shi. A ce kullum kana ci da wani azumi ya kare kana da azumi guda 30 ko 29 bayan naka kuma da kai daka wannan dama ce da mutum yake da ita wanda zai iya ribata ya samu alkhairi mai yawa bayan sadaka da ciyarwa ciyarwa nau'i ne na sadaka sannan sadaka nau'o'in sadaka suna da yawa sadaka ta dukiya da zaka yi ka bada taimako a inda ake buƙatar taimako kai abinda mutane za su amfana da shi kai abinda yake aikin addini ne mutane za su amfana da shi duka wannan yana cikin nau'o'i na sadaka a cikin watan Ramadan bai taƙaita ga ciyar da mai azumi kawai ba shi yasa a wancan hadisin da ya gabata Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa idan mala'ika Jibril ya zo ya gana da manzon Allah suka yi muraja'a alqur'ani manzon Allah yana zamantowa ajwada bil khairi min ar-rihil mursala yafi iska kyauta ya yana kyauta wanda ba ta da iyaka sama da yadda iska take kyauta tana raba ma kowa ya shaka to manzon Allah yafi wannan kyauta to haka ake so mutum ya zama yafi iska kyauta a cikin watan Ramadan kololuwar abinda zaka iya yi na kyauta da alheri to ka kure shi a cikin wata shine abinda ake bukata wannan shine abu na hudu sannan abu na biyar daga cikin muhimman ayyuka a watan Ramadan shine zikirin Allah subhanahu wataala zikirin Allah yana da nau'o'i da yawa karatun alqur'ani zikirin Allah ne amma zikiri ne na musamman amma sauran nau'o'in zikiri abinda ya shafi kalmomi da azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar ya faɗi falalarsu mutum ya lazimci waɗannan zikirorin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim wanda manzon Allah ya ce duk wanda yayi guda ɗaya za a dasa mai bishiyar dabino a cikin aljanna ka auna ka ga a kowace rana bishiya nawa za ka rinka dasa ma kanka a cikin aljanna ka sa ma kanka yanzu a watan Ramadan din nan ina so in dasa bishiyar dabino a gidana na aljanna guda miliyan kaza ka lazimci wannan zikirin ka sama ma kanka waɗannan dashen a cikin aljanna haka kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wanda manzo Allah yace wanda yayi guda 100 a wuni za a rubuta mai ladan kyakkyawan aiki guda 100 za a goge mai zinubai 100 sannan kuma za a daga darajar shi mataki 100 sannan za a rubuta mai lada na mutumin da ya yanta bayi guda 100 bayin mamin walidi Isma'il mafi darajar bayi daga cikin zuriyar annabi Isma'il alaihi salam to irin wannan ladan za a rubuta mishi sannan manzo Allah ya ce a duniya gaba ɗaya ba wanda zai yi wani aiki wanda zai kai nashi sai wanda yayi irin nashi ko kuma yayi sama da nashi shine zai samu irin ladan da zai samu a wannan ranar to duka waɗannan suna nan haka manzo Allah da ya ce kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم manzo Allah yace wasu kalmomi guda biyu masu saukin fada a harshe ba wani nauyi ba wani wahala harshen kama da zai faɗe su ba zai wahala ba sune khafifatan ala lisan sannan thaqilatan ala almizan kalmomi masu nauyin gaske akan mizanin aura na alkiyama sannan habibatani ila rahman kalmomi ne guda biyu da Allah mai rahama yana son su waɗanne ne kalmomin manzo Allah ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba wata wahala da zaka ji a harshen ka wurin faɗan waɗannan kalmomin harfa ne gaba ɗaya a ciki masu saukin fada sannan kuma Allah yana son waɗannan kalmomin sannan kuma nauyinsu akan sikilin aura na alkiyama ya ɓaci to wayannan duka abubuwa ne da mutum zai nazumce su a cikin waɗannan kwanakin. Ba ka buƙatar wani aiki, ba wani aikin gaɓoɓi za ka yi da su ba, kana kwanta za ka yi su, kana zaune za ka yi, kana diga, kana haƙa, kana tuƙa abin hawa, duka za ka yi su cikin sauƙi. Za ka tara ma kanka alkhairai wanda ganinsu zai faranta maka rai ranar alƙiyama. Da haka waɗannan su ne muhimman ayyuka da ya kamata a ce mutum ya nazumta a cikin kwanakin watan Ramadan: azumi, sallah, karatun Alƙur'ani, zikiri, sannan kuma sadaka da taimako. Waɗannan ayyukan galibi magabata suna mai da hankali gaba ɗaya a kan waɗannan ayyukan idan watan Ramadan ya tsaya. Da haka mu yi ƙoƙari mu ribaci waɗannan kwanakin da suka wuce. Kamar jiya-jiya ake cewa azumi zai kama, gashi yau ana cewa kashi ɗaya bisa uku na Ramadan ya tafi, sulutin farko ya ƙare kenan, saura sulutin na biyu, daga nan kuma shi kenan sai sulutin ƙarshe. Da haka wanda ya zama ya yi sakaci a waɗannan kwanakin, to yana da dama ya farka ya ribaci waɗannan ayyukan a kwanakin da suka rage a nan gaba. Muna fata Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta 89, mun tsaya a aya ta 89, za mu tashi a kan aya ta 90 daidai a cikin Suratul Baqara.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
نعم. Har yanzu ayoyin suna da alaƙa dai da abin da muke ta magana a kai a wannan gabar ta magana a kan abin da ya shafi tarihin bauta da kuma irin yadda waɗannan halittar daga cikin halittun Allah Yahudawa suke butulce ma bautar Allah subhanahu wa ta'ala, suke kangare ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan a baya Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa mana cewa lokacin da littafin Allah ya zo musu shi ne Alƙur'ani, yana gasgata abin da yake tare da su na littafi shi ne At-Taura, kuma sun tabbatar da haka. Kuma kafin zuwan littafin sun kasance suna burin ina ma annabin ƙarshen da aka ce za a aiko ya bayyana, saboda ya taimaka musu wurin yaƙi da mushrikai. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, kenan. Da haka Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, lokacin da abinda suka sani na wannan manzan da gaskiyar shi da sifofin shi da ya zo musu sai suka kafirce mishi. Da haka Allah ya tabbatar da la'ana da tsinuwa a kansu da cewa fala'anatullahi 'alal kafiri. Sai Allah ya ce bi'sa mashtaru bihi anfusahum, tir da abinda suka siyar da kansu da shi. Menene abin da suka siyar da kansu da shi? Shine an yakfuru bima anzalallah, shine su kafirce ma abin da Allah ya saukar na littafi. A ce yau ga abin da Allah ya saukar, su kuma sun kafirce ma wannan abin, kuma sun kafirce ne baghyan, saboda ta'addanci da hassada. Me yasa? An yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha, saboda suna hassada me yasa Allah zai saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama. Me yasa ba su za a saukar ma ba? Me yasa Allah zai zabi wani wanda ya ga dama ya saukar mai da falala ba su ba? Allah ya ce walil kafaba'u bighadabin ala ghadab. Saboda wannan mummunan aiki da suka yi sai suka juyo da fushi akan fushi. Fushin Allah akan fushin Allah. Ma'ana fushi ninkin ba ninkin. Walil kafirina azabun muhin. Kuma lallai kafirai suna da azaba ta wulakanci a ranar alkiyama. Da haka za a yi musu azaba ta wulakanci. Saboda ne, saboda sun yi girman kai dangane da karɓar gaskiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ita. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yana cewa abinda wannan ayar take nufi shine bi'sa shay'i alladhi ikhtaru li anfusihim. Tirda wannan abin da suka zabar makansu. Bana su suka zabar makansu kafirci akan imani. Ga imani ga kafirci. Sai suka aje imani da manzon Allah, suka aje imani da Al-Qur'ani, sai suka zabi kafirci ma Allah. To tirda wannan abin da suka zabar makansu na kafirci. Haythu stabdalul batil bil haqq. Ta inda suka canza fanna da gaskiya. Ga gaskiya suna gani kuru-kuru, sai suka ajiye ta suka canji fanna, suka dauki fanna a maimakon gaskiya. Wal kufra bil iman. Haka kuma suka canza tsakanin kafirci da imani. Suka aje imani, suka zabi kafirci. Shi yasa aka ce sun siyar da kansu. Kamar abu ne kake so ka siya ko ka siyar. Dama za ka ɗauki ɗaya ne ka bada wani abu. Shi ne aka misalta wannan aikin da suka yi. Kamar ga imani da Allah, ga kuma kafirci da Allah. Duka an aje a wuri ɗaya. Sai suka zo suka aje imanin suka ɗauki kafirci. Shi yasa sai Allah ya ce bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Tirda abin da suka siyar da kansu da shi. Kamar sun sai da kansu ne, sun bayar da imani, an ba su kafirci. To wannan mummunan ciniki ne suka yi. Kamar yadda Allah ya faɗa a wayancan a baya, ya ce fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kasuwancinsu bai yi riba ba. Kasuwancinsu ya yi asara ta yadda za ka iya ba da imani a ba ka kafirci. To wannan ƙarshen asara kenan a kasuwanci. Da haka suka ce abinda ake nufi ba'u anfusahum bi kufrihim. Sun siyar da kansu ta hanyar wannan kafircin da suka yi. Sun bayar da abinda suke da shi na imani. Sun fifita abinda suke da shi na duniya da san duniyar da kuma neman cin dukiyar mutane da ɓanna. Ya fi musu fiye da su ɗauki imani. Da haka wannan shi ne cinikin da suka yi da kuma canjin da suka yi. Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da sun siyar da kansu ko sun saye kansu, ana nufin idan mutum ya zo yana aikata ayyuka na alkhairi, kamar yana siyan kanshi ne daga azabar Allah. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu. Duk mutane suna fitowa suna aiki, wani yana siyan kanshi ya yanta kanshi, wani kuma yana saida kanshi ya jefa kanshi a cikin azaba. To kamar Yahudawa suna ganin wannan aikin da suke yi kamar shine imani, kamar shine addini, kamar shi ne za su fanshi kansu daga azabar Allah. Da haka sai Allah ya musu raddi, ya nuna wannan aikin da suke yi ba shi ba ne zai kubutar da su daga azabar Allah. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Tirda abin da suke siyan kansu da shi. In ya zama irin wannan aikin shi ne za su fanshi kansu da shi, to tirda wannan aikin. Sai zama aikin da suke yi kenan ya ci karo da aikin da ake yi don mutum ya fanshi kanshi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah ya ce tirda wannan siyan kansu da suka yi, kenan ba su siya da abin da ya kamata a sai kai da shi ba. Sun siya da abin da zai ƙara
jefa su cikin ukubar Allah ne da fushin Allah subhanahu wa ta'ala. An yakfuru bima anzalallah, saboda sun kafirce ma abinda Allah ya saukar. Menene abinda Allah ya saukar din? Waɗansu malamai suka ce shine Al-Qur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi. Kafirce ma Al-Qur'ani da suka yi shine ma'anar an yakfuru bima anzalallah. Waɗansu malamai suka ce a'a, At-Taura din ake nufi. Sun kafirce ma abinda Allah ya saukar musu na At-Taura. Menene kafircewar? Saboda a At-Tauran ne aka ce su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A ciki ne akwai sifofin manzon Allah da wajabcin imani da shi, amma kuma suka gan shi suka ƙi yin imani da shi. Da haka sun kafirce ma anzalallah, sun kafirce ma At-Taura. Waɗansu kuma malamai suka ce a duka ake nufi. Domin dan sun ƙi yin imani da manzon Allah, sun kafirce ma Al-Qur'anin da ya zo da shi, haka kuma sun kafirce ma At-Taurat da ta zo ta yi bayani akan a yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma'anar shi dai an yakfuru bima anzalallah, tir da wannan kasuwancin nasu idan ya zamanto kafirce ma abin da Allah ya saukar ne. Kafirce ma abin da Allah ya saukar kuma zai iya ɗaukan nasu da yake hannunsu At-Taura, zai kuma iya ɗaukan Al-Qur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi. Kuma wannan kafircin sun yi shi ne baghyan, sun yi shi ne baghyan. Al-baghy a nan shi ne ta'addanci da zalunci. Daga cikin nau'o'in ta'addanci da zalunci akwai hasada, tana daga cikin ma'anonin al-baghy. Shi yasa a nan da aka ce baghyan, wasu malaman tafsiri suka fassara shi da cewa hasadan. Sun yi wannan kafircin ne kawai saboda tsabar hasada. Hasada ce kawai suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hasada ce kawai suke yi ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka wannan hasadar ita ce sababi wanda ya sa suka zama sun kafirce ma manzon Allah ba wani abu ba. Ba wai jahilci ba ne, kamar yadda yake bata dai a ayoyin baya. Suna sane da ilimi suke yi, amma hasada ita ce ta zo ta rufe zuciyarsu, ta hana su su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Me yasa aka ce saboda hasada ne? Saboda Allah ya ce an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha, saboda kawai zalunci dan Allah ya saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama. Menene falalar Allah a nan? Shine annabta da Allah yake bayarwa ga wanda ya ga dama. Da aka falala ce daga Allah, zaɓi ne daga Allah, babu wani abu da ɗan adam yake yi ya zama annabi. Allah ne kawai yake zaɓa daga cikin bayin shi ya zaɓi wanda zai zama annabi. Da aka yi kira shi da suna an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha, ko kuma ya zama min fadlihi a nan falalar ana nufin Al-Qur'ani da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma cewa Qur'ani ne yana lizimta annabtar, domin dan ya zama annabin ne aka saukar mai da Al-Qur'ani ai. Da bai zama annabin ba za a saukar mai da Al-Qur'ani ba. Da aka falalar Allah tana iya zama annabta, tana iya kuma ɗaukar a wannan ayar saukar da Al-Qur'anin, domin saukar da Al-Qur'ani shi ne ya tabbatar da annabta. Da haka suna hassada da baƙin ciki saboda Allah ya saukar da falalar shi ala man yasha'u, akan wanda ya ga dama. Min ibadihi, daga cikin bayin Allah ɗin. Sai Allah ya kira shi da suna bawa, daga cikin bayi. Da haka duk yadda Allah ya kai ga ɗaga matsayin mutum, to Allah baya wutar da shi daga matsayin bawa. Shine matakin ƙololuwa da Allah yake aje mutum, shine maqamul ubudiyya, ka zama bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu Allah yana faɗan falala ne da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa Allah ya saukar da wata falala ta musamman akan wani bawa na musamman daga cikin bayi, ya fifita shi akan bani Isra'il, ya sauka mai da falalar da ta sa su da kansu yanzu ga koma suna hassada gare shi, duk da cewa su ne Allah ya faɗa mana cewa iz ja'ala fihim anbiya'a wa ja'alahum mulukan wa atahum ma lam yu'ti ahadan min al'alami. Allah ya ce Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin su, wa ja'alahum mulukan, Allah ya sanya su suka zama sarakuna masu mulki, sa annabi Sulaiman da ire-irensu da annabi Dawud duk a cikin Yahudawa suke, wa atahum ma lam yu'ti ahadan min al'alami, kuma Allah ya ba su abin da bai ba wani daga cikin halittu ba. Amma duk da haka sai Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu, ya zaɓi wannan matsayin na ƙarshe na annabta da wannan matsayin na wahayi na ƙarshe, sai ya saukar da shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ganin an yi ma manzon Allah irin wannan, wani zai rinka tunanin wani matsayi ga manzon Allah ɗin da ya wuce matsayin bauta. Da haka sai Allah ya ce an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, Allah ya saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama daga cikin bayin shi. Kenan har yanzu yana nan a matsayin shi na bawa, yana bauta ma Allah, shi yasa har ya bar duniya bai daina ibada da bautar Allah ba, tunda Allah ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ka ci gaba da bautar Allah, ka ci gaba da bautar Ubangijinka har yaqini ya zo maka shine mutuwa. Da haka har manzon Allah ya bar duniya ana kamo shi hannu da hannu, gefe da gefe, yana tsananin rashin lafiya, ana shigo da shi masallaci yayi sallah. Da haka ba a taɓa samun lokacin da ya kai cewa yanzu ya wuce bauta ba, ya wuce matsayin ubudiyya, ya kai wani matsayi daban ba, har ya mutu yana maqamul ubudiyya. Da haka Allah ya tabbatar da cewa duk wannan falalar da annabtar da wahayin ba ta fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin bauta, amma yana cikin mafifitan bayin Allah subhanahu wata'ala da Allah ya zaɓa. Shine an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, wannan hassadar da bakin ciki da ya haifar musu da kafirci, Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab, sai suka koma da fushi wani akan wani, shine al ghadabul mutarakib ko mutaradif, wani na kan wani, ba wai fushin Allah guda ɗaya a kansu ba, Allah ya yi fushi da su, fushi mai yawan gaske kuma fushi mai tsanani. Waɗansu malamai suka ce ghadabin ala ghadab ana nufin fushi na farko saboda ƙaryata annabi Isa alaihi salam da suka yi, suka ƙi imani da shi, suka nemi ma su kashe shi, bal ma a wurinsu su sun kashe shi, sun gicciye shi. To wannan fushin shi ne fushi na farko, ala ghadabin akan wani fushin kuma shine fushin in yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kafirce mishi da suka yi. Da haka suna da fushi guda biyu, fushin da aka yi da su na ƙaryata annabi Isa da kuma fushin da Allah ya yi da su na ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu malamai suka ce a fushin da ake nufi na farko shine fushin da Allah ya yi da su saboda bautar ɗan maraƙi da suka yi a baya, fushi na biyu kuma shine kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka yi. Ga fushin da aka yi da su na shirka, ga kuma fushin da aka yi da su na kafirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab, ayyukansu da Allah ya la'ance su ya yi fushi da su a kansu suna da yawa a cikin Alƙur'ani. Da haka kowanne da ake faɗa a nan ana ba da wani misali ne a kai, amma ba wai ana nufin shi kadai ne fushin da Allah yayi da su ba. Allah ya faɗa mana Qur'ani, man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut. Allah ce ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i as-sabil. Allah ce kuna so in ba ku labarin su waye sharri a cikin mutane. Allah ce su ne waɗanda Allah ya la'ance su, Allah ya fushi da su. Wa ja'ala minhum al-qiradata, Allah ya shafa waɗansu daga cikin su suka zama birai, su ne ashabus sab wal khanazir. Sannan Allah ya shafa wasu suka zama aladu. Wa abada at-taghut, kuma suka bauta ma wani wanda ba Allah ba. To waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu kuma ya fushi da su. To suna da laifuffuka da yawa da Allah ya la'ance su a kansu a cikin Al-Qur'ani. Daga ciki akwai kafirce ma Annabi Isa, akwai kafirce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akwai kuma jirkita littafin Allah da canza at-taura da suke yi, su canza ma'ana ko su koge wani abu su sa wani abu a ciki. Duka waɗannan yana cikin dalilai da yasa Allah ya fushi da su. Da haka mutane ne waɗanda Allah ya la'ance su kuma Allah ya yi fushi da su. Da haka a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce faba'u bi ghadabin ala ghadab. Da haka sun dawo da fushi akan fushi. Da haka fushi ne ninkin ba ninkin suke yawo da shi, ga kuma tsinuwa da la'antar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhin. Kuma lallai kafirai, su wane ne kafirai ɗin? Su ne waɗannan da suka dawo da fushin Allah ɗin. Allah ya fushi da su saboda kafircinsu, shi ne an yakfuru bima anzalallah. To wannan kafircin sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhin, lallai kafirai suna da azaba ta wulaƙanci ranar alƙiyama. Allah zai azabtar da su azaba ta wulaƙanci da ƙasƙanci. Alaƙar cewa za a yi musu azaba ta wulaƙanci da ƙasƙanci da wannan ayar, saboda bayani da ayar ta yi ishara a kai zuwa ga abin da ya haifar musu da kafirci. Menene abin da ya haifar musu da kafircin? Shi ne girman kai, ya sa suka yi hassada, suna jin su su ne, sai kuma ya zama ba su ɗin ba ne, wannan kuma sai ya sa suka yi hassada. Da haka asalin abin daga girman kai ne. Shi ya sa a can baya Allah ya faɗa mana afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kuna yin girman kai duk lokacin da annabi ya zo muku da abin da ya saba da san ranku. Kenan babban sababin kafircinsu shi ne girman kai da suke da shi. Don haka da anan da Allah ya ce an yakfuru bima anzalallahu baghyan, a ƙarshe sai ya ce walil kafirina azabun muhin, kafirai suna da azaba ta wulaƙanci da ƙasƙanci. Domin Allah ya alƙawarin juya al'amarin a lahira, duk wanda yake da girman kai to Allah zai ƙasƙantar da shi ranar alƙiyama. Gwargwadon girman kan mutum gwargwadon ƙasƙanci shi a filin alƙiyama. Da haka tunda suna jin girman kai cewa su ya kamata a aiko annabi a cikinsu, to ranar alƙiyama Allah zai musu azaba irin azaba ta ƙasƙanci. Shi yasa kamar yadda Allah yake cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Duk waɗanda suke girman kai daga bauta, daga addu'a da roƙon Allah, Allah ya ce to ranar alƙiyama za su shiga wuta a ƙasƙance. Me yasa za su shiga wuta ta ƙasƙanci? Saboda sun yi girman kai a nan duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ya zo a hadisin da Imamu Ahmad ya rawaito da Imamu Tirmidhi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, manzon Allah ya ce yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsalu az-zar. Za a tayar da masu girman kai ranar al-qiyama, za a tashe su أمثال الذر كمن جرمن كياشي في سورة الرجال متن يتكتشي كوميدا 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 كذا متن أما تنقرني كمن كياشي هكذا أتاين دماثي جرمن كيرانا الإيامة ساكمكم ونن جرمن كان دسكي يعلوهم كل شيء هكا من ذان الله يشي komai yana taka su ba abin da ba zai taka su ba a filin alkiyama komai ya fi su girma kace mutum kaman kiyashi a filin da an tara dukkanin mutane gaba daya akwai wanda zai taku kamar yanda za a taka shi a wurin ba wanda zai taku daka duk me girman kai manzo Allah ya ce haka za a tayar da shi a filin alkiyama za a tayar da su kowa na taka su kowa yafi girman su yafi su girma hatta yudkhalu sijnan fi jahannam ko yudkhalu sijnan fi jahannam har sai an shigar da su wani kurkuku a cikin wutar jahannama a haka za a yi ta taka su ana wulakanta su har sai an sa su a wannan kurkukun a wutar jahannama fata'aluhum narul anyab sai wutar wuta sai ta zo ta lullube su gaba daya to wannan shine sakamakon mai girman kai dan haka girman kai suka yi suka ki karban sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka manzon Allah ya ce walil kafirina azabun muhin lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci da kaskanci sai Allah ya wulakantar da su sai ya kaskantar da su saboda wannan girman kan a ranar alkiyama dan haka kuma ya zama ba su ne kawai ba duk wanda ya sifanci da wannan sifar ta girman kai to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana irin wannan halin da kuma irin wannan kaskancin da zai fuskanta ranar alkiyama wannan kaskanci ya kai kana jin kai kai ne wani a ce yanzu kowa da kowa manya da yara da dabbobi da mutane kowa na taka ka ba kuma yadda za ka yi wannan karshen kaskantar da mutum kenan a farfajiyar alkiyama wannan kuma kafin a shiga cikin azabar Allah wannan ana magana bayan an tayar da halittu kenan daga walil kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba ta kaskanci da wulakanci saboda sun yi ma Allah girman kai sun yi girman kai sun ki karban sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
نعم هل ينزلي ألا يساك داود موكم وننوئي دبن مسمن دغتكن نوئي نكافر بني إسرائيل هل ينزل أجمع دون شايفي دا ألا يساك بوئي ونكافر تنسو sai muga cewa kafirci ne mai zaman kanshi shi kadai ya isa amma tunda muka fara waɗannan ayoyin Allah kawo mana wani akan wani ake yi in an gama da wancan an ji kaman sun kai kololuwa a wurin kafirci sai kuma a ji wani nau'in kafircin daban ya sake bayyana dan haka daga cikin waɗannan nau'o'in na kafirci sai Allah ya hikaito mana irin tattaunawa da munazara da take gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yahudawa ta yadda ake tattaunawa na kokarin fahimtar da su addini da kuma irin su abinda suke da shi a matsayin kariya wanda zai hana su su bi addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi Allah ce wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم إذا قيل لهم إذا أكثي مسو فإذا الله يكراس زواج إيماني yanzu magana kai tsaye ta dawo zuwa ga waɗannan bani Isra'ila waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna ganin yadda magana take tafiya a ayoyin, wani lokaci ayi magana akan waɗancan nada, wani lokaci ayi magana akan waɗannan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daka anan Allah yace wa idza qila lahum, idan aka ce musu aminu bima anzalallah, ku yi imani da abinda Allah ya saukar na wahayi. Me ake nufi da ma anzalallahu anan? Abinda Allah ya saukar, ana nufin ku yi imani da alqur'ani. Qalu, sai su bada amsa. Yanzu mun ji kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi musu, ko kuma kiran da masu imani suke musu akan su zo su yi imani da abinda Allah ya saukar ma manzon Allah na Qur'ani. Qalu, sai su ce nu'minu bima unzila alaina, ce mu muna yi imani ne da abinda aka saukar mana. Mu ma muna da annabi, muna da littafi da aka saukar mana. Daka nu'minu bima unzila alaina, muna yi imani ne da abinda aka saukar mana. Daka wannan mu ba mu aka saukar ma ba kenan. Abinda suke nufi, abinda aka saukar mana mun yi imani da shi. Menene abinda aka saukar musu? Shine at-taura da injila. Daka su sun karbi abinda aka saukar musu, amma ba su yadda da wani abu wanda ba shi ba. Shine nu'minu bima unzila alaina, sai Allah ya ce wa yakfuruna bima wara'ahu, suna kafirce ma duk abinda ba shi ba. Ma'ana abinda aka saukar musu kawai suke imani da shi, duk wani abu da ya zo bayan shi to sun kafirce mishi. Shine wa yakfuruna bima wara'ahu, kenan sun yi imani da at-taura, sun yi imani da injila, sun kafirce ma alqur'ani. Shine ma'anar wa yakfuruna bima wara'ahu. Wa yakfuruna bima wara'ahu, sai Allah ya ce wa huwa al-haqqu, alhalin shi ma wannan abin da ya zo daga baya wanda suka kafirce mai shi ne gaskiya. Wa huwa al-haqqu, shi ne gaskiya. Daka shi ma abin da suka kafirce mai din gaskiya ne, kamar yadda suke rike da littafin nasu suke ganin sun rike shi ne saboda gaskiya ne shi. Me yasa suka yi imani da at-taura? Saboda a wurinsa at-taura gaskiya ce. To sai kuma gashi an saukar da wani littafi sai suka kafirce mishi, sai Allah ya ce to ai shi ma wannan littafin gaskiya ne. Me ya kamata a yi? Gaskiya ta zo, ga wata gaskiyar, sai a yi me? Sai a haɗa gaba ɗaya a karɓe su. Da haka yadda kuka karɓi at-taura a matsayinta na gaskiya, to shi ma wannan littafin da aka saukar wanda kuka kafirce mishi, wa huwa al-haqqu, shi ma gaskiya ne. Bayan kasancewar shi gaskiya, musaddiqan lima ma'ahum, kuma yana gaskata abin da yake tare da su na littafi. In an duba za a ga iri ɗaya ne, za a tabbatar da cewa shi ma gaskiya ne kamar yadda waccan gaskiya ne. Sannan kuma a cikin shi za a ga gaskata wancan littafin da ya gabata, wanda zai nuna cewa duka daga wuri ɗaya suke. Da haka wannan littafin da kuka kafirce mai gaskiya ne, daga hanyoyin da za ku gane cewa gaskiya ne, ku ɗauke shi ku kwatanta shi da wanda yake hannunku. In kun kwatanta shi da wanda yake hannunku, me za ku gani? Za ku gan shi musaddiqan lima ma'ahum, yana gaskata abin da yake tare da su na littafi. Ba za a ga wancan yana saƙa ma wancan ba, ba za a ga wancan ya ci karo da wancan ba, za a ga saƙo ne iri ɗaya, saboda duka gaskiya ne. Gaskiya kuma ba ta cin karo da juna. Da haka abin da kuka kafirce ma, kun kafirce ma gaskiya. Sai Allah ya ce kul, ka ce musu salima taqtuluna anbiya Allah min qablu, me yasa kuke kakkashe annabawan Allah a da kafin a saukar da wannan alqur'ani? Me yasa da kuke kashe annabawan Allah, ma'ana iyayenku da kakanninku, me yasa suke kashe annabawan Allah? kuma kun yadda akan daidai suke, kun yadda abinda suke kai shine addini, kuma sun kun yadda sun kakkashe annabawan Allah, sun kashe annabi Zakariya, sun kashe annabi Yahaya da sauran annabawa. To me yasa kuke kakkashe annabawan Allah in qablu, tun kafin saukar da Alkur'ani? In kuntum sadi, in kuntum mu'minina, in dai da gaske ne kun yi imani da abinda aka saukar muku din. Ba sun ce nu'minu bima unzila alaina ba, mun yi imani da abinda aka saukar mana ne mu, ba za mu yi imani da wani abu wanda ba shi ba. Sai Allah ya kawo musu hujja. To in da gaske kun yi imani da wancan abinda aka saukar muku, me yasa kuka kashe annabawa? Ai, a cikin abinda aka saukar muku me aka yi umarni da shi? A gaskata annabawa, a yi imani da shi, a yi imani da su, a girmama su, a bi su, ko kuma kuka kashe su? Wannan abin da kuka yi a nu'minu bima unzila alaina ne ko ba nu'minu bima unzila alaina ba ne? Ya nuna kun yi imani da abinda aka saukar muku, ko ya nuna kun kafirce ma abinda aka saukar muku ne? Ya nuna abinda aka saukar muku din ma ashe ba ku yi imani da shi ba, domin a ciki an yi umarni da bin annabawa da girmama su, ko kuma kuka kashe su? Ko kun san a bala'in da yake cikin kashe annabi, amma ko kuka kashe? Kenan ba ku yi imani da abinda aka saukar muku din ba. Haka kuma wannan ma da aka zo da shi sabo, shi ma ba ku yi imani da shi ba. Daga kun yi bi babu kenan gaba daya, babu imani da abinda aka saukar muku, kuma babu imani da wannan gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da ita. Daga Allah ya ce falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum sadiqin, mana in dai kuna da gaske ne maganar da kuka faɗa, kuka ce mun yi imani da abinda aka saukar mana, to me yasa aka same ku kuna kashe annabawan Allah? Inde da gaske kuke imanin na gaske ne. Wannan ishara sai Allah yake yi akan cewa imanin da suke cewa sun yi da abinda aka saukar musu, ƙarya suke yi, ba imanin gaskiya bane. Domin da imanin gaskiya ne, ai da wancan abin bai faru ba na kisan annabawan Allah. Kamar mutum ya zo ya ce maka ne ai ni ina da kaza, ya ce to ai da kana da kaza, da kayi kaza. Ya zo ya ce ai ni ina da kuɗi, ni mai kuɗi ne, ina da kuɗi sun kai miliyan kaza. Ya ce to ya akai kana da kuɗi kuma da ya gaggari ga? Me kenan ake nufi? Ana nufin ƙarya ne, baka da wani, baka da kuɗi, dan da kana da kuɗi da ba a ganka da wannan yanayin ba. To haka abin da aka yi musu kenan. Da suka ce nu'minu bima unzila alaina, mu muna imani ne kawai da abinda aka saukar mana na littafin mu na At-Taura. Sai Allah kaman ya ce musu to falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum sadiqin, me yasa to kuke kashe annabawan Allah in da gaske ne kuna imani da At-Taura? In kuntum mu'minin, in dai ku masu imani ne da gaske. Da aka duba At-Tauran aga inda aka ce a kashe annabi, idan babu inda aka ce a kashe annabi a At-Taura, kenan ƙarya kuke yi, ba ku yi imani da abin da aka saukar muku ba. Ilzami ne, hujja ce irin nau'in hujjoji na Alƙur'ani da Allah yake kafa ma mutane hujja da shi, hujja da za a ƙura mutum da ita gaba ɗaya. Yanzu in yadda sun yi tabbatar an kashe annabawa, kuma sun zo yanzu suna iƙirarin cewa sun yi imani ne kawai su da At-Taura, to sai ake musu wannan tambayar, me yasa kuka kashe annabawan in dai da gaske ne ku mu'minai ne? In dai kuna da imani, me yasa haka ta faru? Kenan ƙarya ne, ba ku da imanin da kuke da awar cewa kun yi. Wannan ayar tana nuna mana cewa lallai su bani Isra'il abinda suka yi imani da shi ba sun yi imani da shi saboda shi gaskiya ba ne, sun yi imani ne kawai saboda san rai da san zuciya. Shi ne abinda wannan ayar take nuna mana, domin gaskiya ce guda biyu, sai kazo kai kana neman gaskiya sai ka tsinci gaskiya guda ɗaya ka gane gaskiya ce me zaka yi zaka bi ta ka kama ta kai aiki da ita sai ka ci gaba da tafiya kana rike da wannan gaskiya sai ka sake ganin wata gaskiya me zaka yi zaka dauka ka hada da wannan gaskiyar da kake da ita to amma sai ka zo ka dauki gaskiya kace ai na dauke ta ne saboda gaskiya ce ita ni ba na daukan wani abu in ba gaskiya ba sai aka yi gaba sai aka sake ganin wata gaskiya sai ka ki daukan ta ka kauce mata kenan me yasa ka dauki waccan gaskiyar ta farko dama ka dauke ta ne kawai saboda san rai ba wai dan gaskiya bace in dai ka dauke ta dan gaskiya ne to idan ta zo a gaba ma za ka sake daukan ta to shine abinda wannan ayar take nuna mana cewa imanin bani isra'ila asali ba imani bane da suka yi akan wai saboda wannan abin gaskiya ne suka yi imani da shi kuma inda sun yi akan haka ne da wata gaskiya tana zuwa to za su ƙara karbanta saboda gaskiya ce haka babu wata gaskiya da za su raba su ce za mu karbi gaskiya a wurin wani amma ba za mu karba a wurin wani ba ko za mu karbi gaskiya idan wani ne ya zo da ita amma idan wani ne ya zo da ita ba za mu karba ba wannan ya nuna gaskiyar ake nema ya nuna ba gaskiyar ake nema ba dama ana neman abin da ake so ne idan wani ne yayi wa'azi ya ce Allah ya ce annabi ya ce zan bi wa'azin in karba in yi aiki da shi amma idan wani ne yayi wa'azin ba zan karba ba kenan asali dama ba gaskiya kake nema ba mutanen kake bi na karba ne saboda wani ne ya faɗa na ki karba ne saboda wani ne ya faɗa sai ya zama dama yadda bani isra'il suke a nan kai ma ka ɗauki wannan ɗabi'ar kana aiki da ita to haka za ka ga mutum wani lokaci ya zo ya riƙe abu ya ce ai wannan abin ai mu ba za mu bacci ba saboda ai hadisi ya zo ingantacce annabi ya ce kaza yayi ta tada jijiyar wuya ana rigima da shi amma nan gaba kaɗan in aka zo da wani hadisin ingantacce wanda yake yin wani abu irin wannan sai kaga kuma ya ƙi ɗaukan shi ya ƙi yin aiki da shi me yasa ya ɗauki wancan ya riƙe kenan saboda san ran shi ne kawai ya dace da abin dan haka ya rike da shi ba wai dan gaskiya bane dan wahayi ne daga Allah ko wahayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yanzu ya dauko wata gaskiya sai ai malam wani ya san Allah da ma wa'azin shiga fata wanda ya bayar ya ce kaza ya halatta ya za ya ce bai halatta ba haka mu mun yi riko da fatawar malam wani yana rike da shi saboda mai a wurin shi saboda malam wani na Allah ne gaskiya yake faɗa amma gobe inda wannan malamin zai zo ya dauko wani abin daban kuma ya saba da abin da shi yake so daga nan zai fara zagaye cewa ko ina za a samu wata fatawa mai dan sauki ba wani malami da ya dan wata fatawa ne mai rangwame akan wannan matsalar da ka ya karbi wancan a matsayin gaskiya ne a wurin malamin yanzu kuma ya sake faɗa nafsin malamin amma ba zai karba ba saboda bata dace da san ran shi ba kenan asali dama ba gaskiya yake nema ba me yake nema yana neman abin da ya dace da san ran shi ne to wannan shine abin da yahudawa suka yi a nan sun karbi at-taura sun rike saboda ne saboda kabilanci saboda cewa annabin daga cikin al'ummar su yake amma yanzu da aka kawo wani wahayin na al-qur'ani suka ga wanda ya zo da shi ba a cikin al-kabilar su yake ba ba a cikin al'ummar su yake ba kuma sun tabbatar da abin da ya zo da shi din nan gaskiya ne sai suka ki karba sai tabbata cewa ashe ba neman gaskiya suke yi ba neman san rai kawai suke yi a cikin al'amura to haka duk wanda ya kamance seniya da irin wannan a cikin wannan al'ummar to yayi kamance seniya da yahudawa yayi kamance seniya da yahudawa yazo ya dauki wani bangare na addini yayi riko da shi wani bangare kuma ya kafirce mai ya ƙi imani da shi zai zo ya dauki ayoyi na alqur'ani da suke magana akan hukunce-hukunce na shari'a yayi aiki da su amma aka zo ayoyin da suke magana akan sifofin Allah nan kuma sai ya kore su ya ki karban su ko ya musu tawili ko kuma ya yi ta'atilin su ya kore gaba daya ya ki karban waɗannan ayoyin bayan ayoyin da suka zo da hukunce-hukuncen sallah su ne ne suka zo da hukunce-hukuncen sifofin Allah subhanahu wa ta'ala in ka karbi wa'ancan me yasa ba za ka karbi wannan ba to haka wanda zai zo ya ce ai shi ma'aimma na mazahibul arba'a yake bi shi mazhaba yake bi daga ba wani hadisi da za ka kawo mai ba wani aya da za ka kawo mai ai shi mazhabarsu ga abin da ta ce kana kallon shi wata ran kuma mazhabar za ta zo ta saba da abin da ya saba da san ran shi a nan wurin kuma sai ya aje mazhaba sai ya je ya dauki wannan abin ya yi aiki da shi amma a hadisan annabi zai ce a shi mazhaba sai kawai a aje wancan kenan ya nuna ba gaskiya yake nema ba san rai kawai yake bi idan da gaskiya yake yi gaskiyar yake nema sai ya tafi akan mazhabar akan komai duk abin da zai yi ba zai fita akan mazhaba ba kamar yadda ya aje hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka kuma wanda zai zo ya dauki wahayi Allah ya ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma Allah ya maka wahayin alkitab shine alqur'ani wal hikma sun ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zai ce ai shi ya dauki wahayin ko ya dauki alqur'ani kadai shine abin da ya dauka shine abin da ya yarda da shi amma daya wahayin fa yayi watsi da wannan alhikima yayi watsi da wannan hikima da haka ya raba idan gaskiya yake nema dukkan su gaba daya wahayi ne daga Allah subhanahu wataala da haka sai ya dauki wahayin duka amma wancan bai dace da san ran shi ba sai ya watsar wannan kuma ya dace da san ran shi sai ya dauka to duk wanda ya sifanci da wannan sifar yana kamanceceniya da yahudawa babban al'amari da ya kamata mutum ya sa a wannan gabar shine ya sani cewa gaskiya ita ce ya kamata ta zama abin nema a wurin shi ta kowace hanyar gaskiya ta zo zai karbe ta inda gaskiyar ce daga wurin kowa ta zo inda gaskiyar ce zai karba da wanda yake so da wanda a wurin wanda baya so zai karba da wanda yake sama da shi daga wanda yake ƙasa da shi zai karba daga wanda yake daidai da shi ita abin lura shine ita gaskiyar kawai ita ake kallo to wannan shine kadai mutum zai kubuta da imanin shi wannan shine zai kubutar da shi amma in dai bai yi haka ba to zai fada cikin irin wannan mummunar sifar da Allah ya zargi Yahudawa da ita na cewa mutum yayi imani da wani bangare na littafi ya kafirce ma wani bangare ya karbi wata gaskiya kuma ya ki karban wata gaskiya to wannan duka yana daga cikin miyagun dabi'u da miyagun sifofi wanda ya kamata mutum ya dauki darasi akan su a cikin wannan ayoyi kamar yadda ake cewa alhikmatu dalatul mu'min hikima kaman kayan mu'mini ne wanda ya bata duk inda ya ganta kawai zai dauki abin shi shi yasa hatta shedan da yazo ya fadi magana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wai sadaqaka wa huwa kadhub manzon Allah ya ce abin da ya fada gaskiya ne amma shi makaryaci ne tsantsar makaryaci shine shedan amma wannan abin da ya fada yanzu dinnan wannan gaskiya ne kasancewa shi shugaban makaryata shugaban kafirai bai hana a karbi gaskiyar da yake da ita ba saboda gaskiyar ake nema daga inda ta zo da haka mutum yayi kokari ya yaki zuciyar shi aiki ne babba jihadi ne babba ya zama mutum ya rufe ido ya zama gaskiya yake hari a komai ba wani abu na san rai ba ba wani abu na neman abu a wurin mutane ba gaskiyar kawai kake bukata to idan Allah ya ga zuciyarka a haka take to Allah zai datar da kai zuwa ga wannan gaskiyar duk wanda Allah ya duba zuciyarshi ya ga kyakkyawar niyya da matukar al'amari na neman gaskiya a ciki to Allah ba zai tozartar da shi ba wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin haka wannan kadan daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke dauke da shi kenan muna fata Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta muna addu'a ga bawan Allah dattijo malam sani da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi wanda kullun yana zaune a nan daga nan wurin a ranar talata ne ko ranar talata yana zaune a nan jikin shi yayi tsanani aka kama shi aka fitar da shi daga nan aka kai shi asibiti zuwan da bai tashi ba kenan Allah ya dauki ran shi a wannan hali muna fata Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya yafe mai kurakurai shi abubuwan da ya bari na iyali a baya Allah ya albarka a cikin su Allah ya gyara mai zuriyar shi ya dora su a hanya madaidaiciya gaba daya Allah ya tallafa mai a wurin tarbiyar waɗannan yara da ya bari da kuma iyalan shi gaba daya ya sanya albarka a cikin su Allah madaukakin sarki mu kuma ya sa mu cika da imani ya sa ƙarshen al'amarin mu ya zama kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين